Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan murdin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan auni lafiya. Ibrahim Ka Almasi Garba ne tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Talata 13 ga watan Disamba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Mahmud da kanin labarai.
To Ibrahim, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya jaddada muhimmancin kawancen da Amurka take son karfafawa da ƴan kasuwar kasashen Afirka. A yau Talata, Faransa ta kira wani taron kasa da kasa na masu bada tallafi a wani yunkuri da zai mayar da hankali wajen taimakawa Ukraine. China ta bada tabbacin cewa harin bom da bindiga da aka kai kan wani otel a Kabul, babban birnin Afghanistan, ya jikkata wasu ƴan kasar ta biyar.
Kanin labarin kenan. A babin rahotanni za a ji cewa yau ake bude babban taron shugabannin Amurka da Afirka kan batun cinikayya da dai sauransu. Za a ji cewa yayin da ake ta murnar kaddamar da rijiyoyin mai a alƙalerin jihar Bauchi, Najeriya, tuni ƴan bindiga suka fara addabar mutanen yankin. Sannan za a ji cewa ƴan siyasar Najeriya sun fara saba ma alƙawuran da suka dauka na yin siyasa ba da gaba ba gabanin zaben da ke tafe. Kamar kowane yammacin ranar Talata, yau ma muna tafa da shirin noma tushen arziki wanda Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Za a ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu, amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
To jama'a, assalamu alaikum. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya jaddada muhimmancin kawancen da Amurka take son karfafawa da ƴan kasuwar kasashen Afirka, yayin da shugabannin nahiyar suka fara taron koli a yau a nan Washington DC. Shugaba Joe Biden na karbar bakuncin shugabannin kasashen Afirka sama da 40, yayin da Amurka ke kokarin yaukaka dangantaka tsakaninta da nahiyar, bayan ɗarɗarin da kasashen Afirka suka nuna cikin ƴan shekarun bayan nan kan yadda Amurka take nuna rashin himma a manufofinta da suka shafi Afirka. Sai dai yayin wani taro a yammacin jiya, Litinin Blinken ya ce Amurka tana kokarin ganin ta zurfafa kawancenta wajen samar da ci gaba a nahiyar. Jack Sullivan shine mai bada shawara kan sha'anin tsaro a fadar White House.
It's not a dictation from Washington. It's not lecturing or preaching from Washington.
Yace wannan taro ba wai an tsara shi ne don a fada wa kasashen Afirka abin da za su yi ko a yi masa lecture ba. A'a, muna so ne kasashen Afirka su fada mana menene abu mafi muhimmanci a gare su. Wannan taron koli shine mafi girma na kasa da kasa da ake yi a birnin Washington tun bayan barkewar annobar COVID-19. A yau Talata, Faransa ta kira wani taron kasa da kasa na masu bada tallafi a wani yunkuri da zai mai da hankali wajen taimakawa Ukraine kan hare-haren da Rasha ke kaiwa kan ababen more rayuwa a kasar. Taron ya hada da wakilan gwamnati, kamfanoni da kuma hukumomin bada agaji, duk a wani yunkuri na bada tallafin kudade ga Ukraine da kayayyakin da take bukata kamar na wutar lantarki. Wannan taro na zuwa ne bayan alkawarin da shugabannin kasashe mafiya karfin tattalin arziki a duniya na G7 suka yi wajen ganin an tallafa wa sojojin Ukraine da kayan yaki. Cikin wata sanarwa da ta fitar fadar White House ta ce kasashen na G7 sun yi Allah wadai da munanan hare-haren da Rasha ke kaiwa kan ababen more rayuwa a kasar ta Ukraine.
To an jima kadan, Mahmud zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan, bari mu kawo muku rahotonmu na farko. Kamar yadda aka ji, yau ake bude babban taron shugabannin Amurka da Afirka a birnin Washington DC kan cinikayya da sauran batutuwa. Abokiyar aikinmu Alheri Grace Abdu ta je gane mana abin da ke gudana, don haka na fara da tambayar ta halin da ake ciki game da kintsawa da kuma matakan tsaro. Sai ta ce,
so game da matakan tsaro dai gaskiya abin sai wanda ya gani, domin idan ka san wannan wuri yana daidai kan layin jirgi, an yi shi ne musamman idan ka shiga layin jirgi da ake kira convention center, zai sauke ka ne daidai za ka zai fita a wannan kasan ɗakin taro na ƙasa da ƙasa a nan. Amma su bi ni da dalilan tsaro, an rufe dukkan tashoshi kusa biyar da suke kusa da wannan wurin. saboda an kuma rufe hanyoyi banda tashoshin jiragen ƙasa an kuma rufe hanyoyi an killace dukkan hanyoyin da suka nufi wannan ɗakin taro bayan da haka nan kuma kamar yadda ka sani kafin a shiga kowane ɗaki da yanzu akwai na'urorin bincike din nan da aka karkafa
su waye muhimmai daga cikin mahalarta taron musamman a wannan rana ta farko
mahalarta taron dai kamar yadda ka sani a Malam Ibrahim manyan mahalarta taron nan sun hada da shugabannin kasashen nahiyar Afirka sama da 40 da suka riga suka iso an gayyaci bisa ga bayanai shugabannin kasashen Afirka 49 kawo yanzu mun samu tabbacin kasancewan kusan shugabanni 40 a halin yanzu da suka hada da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da shugaban kasar jamhuriyar Niger Muhammad Bazoum duk sun iso nan ga shi shugaban kasar jamhuriyar Niger da mai dakin shi kasancewa fitowar gidan shugaban Amurka Jill Biden ita ma za ta gana da matan shugabannin kasashen nahiyar Afirka a wani taro na musamman da za ta yi to akwai kuma manya-manyan 'yan kasuwa akwai ƙwararru a fannoni daban-daban da suka halarci taron nan akwai matasa akwai dai kusan sai ka ce babu wani ɓangaren aikin gwamnati ko kuma na rayuwar yau da kullum da baya nan.
Menene burin Afirka da Amurka na shirya wannan taron?
Burin Amurka dai shi ne ganin cewa ta ƙara ƙulla dangantaka ta kowace fuska da ƙasashen nahiyar Afirka kama daga ɓangaren kamar yadda na faɗa kimiyya da fasaha harkokin tsaro cinikayya ilimi da dai sauransu. To abinda Amurka ke ƙara ƙoƙarin ganin ta yi shi ne ta ƙara samun shiga da kuma karɓuwa a ƙasashen nahiyar Afirka kamar yadda babban abokiyar kusan sai ce tafiyar ta ko kuma hamayya zance waɗanda suke tafiya keke da keke ko kuma abokiyar ne zance ne kamar yadda abokiyar famata ƙasar China take yi. To banda haka kuma su kasashen nahiyar Afirka burin su shine ganin sun ƙara su ma samun karɓuwa sun kuma ƙara samun tallafi a fannoni daban-daban kowace ƙasa akwai abin da ya shige mata gaba kowace ƙasa akwai abin da take hankoro da kuma abin da take burin samu. Ɗaya daga cikin waɗanda na yi hira da shi shi fannin kimiyya da fasaha ne to su sun ya bayyana cewa suna neman su ma ƙarin samun fasaha a wannan da kuma ƙarin samun ganin sun samu tallafi kasancewa kasafin kuɗi da ake warewa domin wannan ɓangare ba ya gaza ƙwarai da gaske ba sa iya cimma burorinsu na wannan fanni. To kowane ɓangare dai akwai abin da yake hankorin samu a wannan taron.
Dame-dame za a yi a wannan rana ta farko?
To ayyukan da za a yi dai a wannan rana ta farko suna da yawa tun daga ƙarfe 7 na dare na safe. Aka ya kamata a buɗe taron nan da fannoni daban-daban to bisa ga tsarin da aka yi mutane kamar yadda na bayyana sun fito ne daga ɓangarori da kuma fannoni daban-daban na rayuwa.
Abokiyar aikinmu Alheri Grace Abdu ke bayanin halin da ake ciki a rana ta farko ta babban taron Amurka da Afirka. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram ga Mahmud da cigaban labaran duniya.
To Ibrahim Chene ta bada tabbacin cewa harin bom da bindiga da aka kai kan wani otel a Kabul babban birnin Afghanistan ya jikkata wasu 'yan kasar ta biyar. Tuni dai kuma kungiyar ISIS wato IS ta dauki alhakin harin wanda aka kai a ranar Litinin. Tana mai cewa reshen kungiyar da ke lardin Khorasan da ake kira ISIS ke ne ya kitsa harin wanda yake kici 'yan kasar ta China da mambobin Taliban. Dakarun kasar Uganda sun ce sun kashe mayakan kungiyar 'yan ta'adda na ADF 11 yayin da suke kokarin shiga kasar ta yankin kasar Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Dakarun na Uganda sun ce sun kuma kama mayaka 8 daga cikin su hada da makamansu. A cewar rundunar 'yan sojin kasar mayakan kungiyar 'yan tawayen ta ADF 30 sun yi nasarar shiga kasar a daren jiya Litinin bayan da suka ratsa ta Ntoroku, wani gari da ke gefen kogin Semilik a yammacin kasar. Mayakatar harkokin wajen Amurka ta ce ga wadannan jaridan nan ba Amurka da ke dauko rahoton wasanni ta iso Amurka daga birnin Qatar, wato kasar Qatar. A makon da ya gabata, Grand Hall ya rasu yayin da yake aikin dauko rahotanni daga kasar Qatar da ke karbar bakuncin gasar cin kofin duniya. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce anan an iso da gawan ne ta wahal ta filin tashin jirage na John F. Kennedy da ke birnin New York da misalin karfe 8 na safe agogon gabashin Amurka. Dan jaridar da ya yanke jiki ya fadi ne a ranar Juma'a da ta gabata yayin da Argentina da Netherlands suke karawa. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Ned Price ya ce babu wata alama da ke nuna cewa akwai wata alamar wato tambaya kan mutuwar dan jaridan. Yana mai cewa hukumomin kasa din na ba Amurka hadin kai a binciken da suke yi.
A gaida Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausar muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotannin mu wannan karan jihar Bauchin Najeriya muka dosa. Inda bayan da aka kaddamar da rijiyoyin mai a karamar hukumar alkaleri sai kuma yan bindiga suka shiga mamaye wurin har suke ta kakkashi mutane da sace-sacen mutane. Abdulwahab Muhammad Gareka.
Hira ta wayar tarho da mazauna ƙauyukan da yan bindigan suka kaiwa hari sun ce yan bindigan suna dauke da manyan bindigogi inda suka kaddamar da harbe-harbe akan mazauna ƙauyukan.
Ina kiranta da ta kawo hankalinta nan domin shi ne arzikin duniya wannan man ba na Najeriya kaɗai ba. Saboda haka ta gamu gudumawa da kyakkyawan tsaro a halin da muke ciki yanzu saman mutanen da suke jada. In ka kasa jada kashi uku yanzu kashi biyu sun gudu. Yanzu mutanen mayari in ka kasa kashi uku kashi biyu sun gudu. Yanzu watsewa ake kai. Ko jiya nan na dawo jiya da daddare na dawo abinda yanzu mutanen suke gida na mota biyu ne.
Sunana Honorable Sa'adu Jigirin Bugu kansila mawakilin mai maji wato. Nan karamar kuma alƙalai ne. Rankai da gaskiya abin da yake faruwa kan kusan dan ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Don a cikin yan kwanakin nan ba cikin nashi ko ce garkuwa da mutane suna yawan shiga wuraren kusan da take samu ma yanzu dai kaunuka da dama an dauki watsewa wuri. Don an dauki mutane a kalla da cikin yan kwanakin nan bayan zuwa mai jima shugaban kasa an dauka mana mutane a kai mu goma sha biyar zuwa cikin hakan. Ni babban kirana a gwamnatin tarayya ina so in mai jima shugaban kasa ko ce gwamnatin tarayya su ji halin da muke ciki sakamakon mu a wurin mu na alfahari da cewa an samu arziki wanda mutumin Sokoto ko Niger ko Kebbi zai iya alfahari da wurin mu amma mu da muke wurin ma yanzu kusan in ce kwanan wuri yana fama da gagare mu don ko a cikin ɗan kwanakin nan kusan rijiyar da Buhari zai kaddamar da mu an ɗauki mutunci don tsakanin su ko kilomita ɗaya bai taɓa da rijiyar mai.
Suna Muhammad Abdullahi daga Lagali. Abin da yake faruwa shi ne akwai mura na rashin tsaro wanda kidnapper ya zaga da ke nan a a kwanakin nan dai wanda aka zo Buhari ya kaddamar da maganar mai ya fi da kwana uku aka ɗauki wata mata wadda kwanwa gogina ne. Ina neman kuɗi ba ku kuɗi naira miliyan biyar don kuɗin fansa wadda kuma har yau ba karɓo da ba.
Honorable Yusuf Muhammad na ɗaya daga cikin 'yan majalisar dokokin jihar Bauchi daga karamar hukumar alkaleri ya yi ƙarin haske kan batun.
Abin da yake faruwa a karamar hukumar alkaleri ranar Juma'a ƙarfe mutane 'yan bindiga sun zo su cikin garin Rimi ranar Juma'a da muggan makamai sun bude wuta sun kashe mutum 11. Kisa suka yi kawai sun ɗebe dukiya ba tare da sun tafi da al'umma din ba. Kisa suka yi suka tarwatsa gari suka raunana al'umma da yawa wasu da yawa suna kwance a asibiti yanzu haka. Sun kashe mutane kuma sun kona 2-3 garin sun tebe dabbobin su gaba ɗaya sun yi awon gaba da shi. So lalle wannan abu ya faru a mazaban Duguri gwanan ne a Duguri rimin yana yankin Duguri ne shine abun da ya faru.
Sai dai kuma anata bangaren hukumar yan sandan jihar Bauchi a wata sanarwa da ta bayar ta hannun kakakinta SC Ahmed Wakil ya ce ta tura jami'anta don fitattakar yan bindigar Abdulhamid Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Tala shi kyauta a gaida Abdulwahab. Har yanzu muna Najeriya inda yan siyasa suka shiga saba ma alƙawuran da suka ɗauka na yin siyasa ba da gaba ba a halin yanzu. Muhammad Nasir gare ka.
Lamarin zaɓe a wasu ƙasashen duniya wasu lokuta yakan zo da tashi-tashin hankula har ma da asarar rayuka. Wannan bai rasa nasaba da yadda wasu ƙungiyoyi da hukumomi ke haɗa ‘yan takara ko kuma jam’iyyun siyasa wuri ɗaya su saka hannu ga yarjejeniya ta gudanar da lamuran su cikin lumana. Sai dai a Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya rundunar ‘yan sanda ta ce ta kama makamai a ofishin wasu jam’iyyun siyasa da ake tarawa doyin ta’addanci. Ya ce sun samu labari ne da ana tara waɗannan makaman inda daga nan suka kai samami.
Muka faɗa wani ofishi wanda yake na jam’iyyar PDP da wani ofishi da yake na jam'iyyar APC ne dukkansu muka shiga. Allah ya sa muka ga an fara tara irin waɗannan abubuwa wanda ya kama da kan Aduna, Sanduna, Dengon, wato bindigar Harbaruga da sauran wannan duk cikin ofisoshin nan guda biyu mun same su kuma mun kwashe su.
To sai na tuntuɓi jam'iyyun da aka kama makama a ofisoshin su amma sun ce ba su da masaniya da hakan. Sambo Bello dan Chadi shine kakakin jam'iyyar APC.
Amma dai na san daga abin da shi shugaban jagoran jam'iyyar APC kawai ya jasa Sokoto duk wanda ya aiki da shi to ba ni tsammanin shi aikata irin wannan abubuwa. In ko hanya yayi to ba da yawan jam'iyya ba.
Shi ko Hassan Sabi sai Nawal shine kakakin jam'iyyar PDP.
Ka ba mu da masaniya dangane da wannan abu da ake cewa ya faru amma dai jam'iyya ta dauki matakin ganin ta kafa kwamiti na wayar da kan magoya bayan mu ganin cewa an yi siyasa na lami lafiya kuma kar ka mance jam'iyyar PDP ita ce ki tabbatar da ganin cewa matasa ba su yi amfani da makamai ba.
Wannan na zuwa ne lokacin da rundunar sojin Najeriya ta ce ta yi shiri na taimakawa a gudanar da zaɓe cikin lumana.
I'm happy to state that Nigerian Army formations and units have developed robust contingency plans to assist the civil authority in the provision of enabling environment for the elections.
Kamar wannan bayani na babban hafsan mayakan ƙasa Lieutenant General Faruku Yahaya da yake cewa sun shirya don taimakawa farar hula wajen samar da kyakkyawan yanayi a lokutan zaɓe.
Additionally, the lessons learned during our security support for the elections held in Anambra.
Ya ce darussan da suka koya wajen kula da samar da tsaro a lokutan zaɓe a jihohin Anambra, Ekiti da Osun za su taimaka musu ga zaɓuɓɓukan da ke tafi. Tuna dai jama'ar yankunan da ke fama da matsalar rashin tsaro sun nuna fargaba kan abin da kan iya faruwa a lokutan zaɓe, abin da ya sa mataimakin shugaban ƙaramar hukumar mulkin tangaza Ibrahim Lawal Ginjo ya yi wannan kira.
In Allah ya suya da akwai wurare da mu ganin cewa ba su shigowa, in Allah suya da za mu ga yiwuwar cewa ainihin su INEC din sun taimaka da ainihin mutanen da auzaune wannan wurin. In za a kai mutanen jami'an INEC su yi aiki a wuraren nan, so a tabbatar da mutanen da azanin wurin nan su ne an kai yankunan aka kai su wurin.
Da yawa dai jama'a musamman na yankunan da ke fama da matsalolin rashin tsaro a Najeriya ke tunanin yadda zaɓen zai gudana duba da halin da suka samu kansu a ciki. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gaida Muhammad, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma alladi na kai gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baban nake gabatarwa. Shirin noma tushen arziki na wannan makon ya kawo muku bita kashi na biyu a cikin jerin shirye-shiryen da muka gabatar muku a wannan shekarar da muke ban kwana da ita, inda a watan Afrilun da ya gabata wakiliyar mu Hauwa Umar ta kewaya kasuwar Gudu da ke Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya, domin jiyo mana farashin kayayyakin abinci bayan soma azumin watan Ramadan.
Sunana Malam Dauda Mola, ni dan Jos ne, amma daga Diriman nake kasuwanci. Nakan sai da su wake, masara, gero, shinkafa, shinkafan tu, manja, magi, taliya. Ko shi wannan lokacin muka samu sala daga wurin ƴan kasuwa. Amma ganin baskiya abu da muka samu karancin shikawa cikin kayan abinci. Ita ce man gyada kawai. Flour ma ta dan kara kadan. Amma lokacin suka dauki advantagein wannan lokacin su kara sasun kayan abinci. Amma gaskiya banyo da sauki.
To man gyadan kamar wani cika saka samu.
Da ta muka sai tun tabli ta da kan farashi 26,000 kamun azumi. Amma yanzu aka ga kasuwa kai 30,000. A 31.
To kaman yanzu buhun dawa nawa ake sayar?
Eh, buhun dawa takan kai akwai mai mudu 100, takan kai 33,000. Mai mudu 75 kuma takan kai at least 24,000-25,000.
Nawa kuku ke auna mudu?
Eh, mudu takan na 400 har yanzu. Dawa da gero duk kudin su guda daya 400. Masara takan nan take, don ba su kai amfani da masara sosai. Masara takan na 350, 360.
Shinkafa da wake da fulawa su kuma yaya farashin su?
Fulawa na nan 600 mudu, buhu tana 21,000-22,000. A yanzu ita ma ta dan kara kadan. Amma mudu 600 take har yanzu da ake fara azumi. Farashin bata canja ba.
Ita kuma shinkafa?
Mudu 800 ta gida, foreign kuma yakan kai 1,000. Buhun foreign yakan kai 30,000-31,000. Na Najeriya yanzu kuma wanda aka fici kuma tana nan 24,000-25,000 sanan kashi akwai 27,000 akwai 28,000. Mai karancin kudi yakan sai da kudin sa bisa ga farashin su.
Ga waken kuma naga akwai manya, akwai kanana, akwai kuma ja, ga sunan dai kala-kala daban-daban, yaya farashin su yake?
Gaskiya farashin yana nan inda take, bata canja ba. Jan suna nan kashi guda biyu, manyan 800, kanana 750, fari kuma 777. Akwai wani kuma shi iron beans 750. Tun da can haka take har yanzu. Fulawa tana nan a 600 mudu har yanzu.
Isa Ali, ko ne muna sayarwa kayan abinci? Gaskiya wannan shekara ya haura sosai, yafi kowace shekara. Shinkafan tuwo a wancan shekara ba sai shi 500-600, yanzu kuma 750-800. Wake kuma 800, shekaran baya muna sai shi 500. Shinkafa muna sai ta 600, yanzu kuma muna sai ta 900, akwai ta 1,200. Gero muna sai shi 400 a wancan shekara, amma yanzu muna sai shi 500-450. Eh, wannan watannin ma gaba ɗaya kasuwar ya kwanta akan shekaran da ya wuce.
Sunana Usman, ina sai da tumatir da karas da kukumba da green beans da green pepper.
Yaya farashin kayan miya?
Daga kama azumi dai zuwa yau mun samu canji akan komai wallahi. Buhun tarugu da muna saya 5,000, wani lokacin 4,500, to yanzu ya koma 9,000 muna saya zuwa 10,000. Cikin kwana uku nan an samu wannan kara. Tumatir kuma yau ya ruwan su ma sama da jiya da hekaran jiya. Dan yau tumatir wanda muna saya 8,000-7,500, yau ya koma 14,000. Shine yasa ma yau bamu da tumatir ma kwata-kwata saboda tsadar da yi.
Shiwa wakilinmu ne mai da ke jamhuriyar Niger, Sulaimu Mini Barma, a watan Afrilun da ya gabata ya jiyo mana farashin kayan marmari.
Sunana Mamma Ala, ko in ce Mala Ala, amma aka sani da Mamma Salo. Gaskiya danyun kaya dai, waɗannan kaya na lambu ba na kai, gaskiya suna cikin lokaci ne yanzu. Domin tsarin da ke gare su take sama wurin neman su, ma in ka zo kayan ka same su shine ma aiki, ma ba ma maganan ma kayan ka sai ka zo ka saida ba. Yanzu ka dauki kankana duka kaya ne waɗanda suke yanzu na Niger ne ake amfani da su. Ya kamata a ce suna da sauki, amma kuma duk da hakan kin da yake akwai guri gare mu ƴan kasuwa, shi yasa abin ba sauki suke shi.
Baya ga kankana akwai su ayaba, su abarba, su mangoro, su lemun zaki da su lemun tsami. Shin ya abin yake bana?
Eto lalle wannan kayan da ka ambata cikin wanga lokaci ba sauki ce gare su. Don da yau in ka dauki lemon tsami ta shi kadai yanzu dai, amma sauki ka same ta, sauki ka sai ta jaka biyar.
A da kuma
ba ta huce jaka 2,500 ma ko ta yi tsada. To amma yanzu ko ka same ta sauki kana iya ka sai ta jaka biyar. To ita a yarba wannan a ajin magana ta, saboda yake ba kasan mu take fitowa ba, daga wata kasa take fitowa ta shigo nan Niger kenan, ko ta yi tsada ba maganar lahinta. Bisa ga waɗanga kayan da sunan na ake noma su cikin gida.
Zuwan azumi ne ya kawo haka koko, akwai wasu dalilai na daban?
Dalilai dai mai da hankali da yake, kowa da kowa yana son ya yi buɗe bakin ɗanyen kayan. To kenan dole kayan da ake amfani da su cikin lokaci dole ne su yi tsada. Su kaya ne waɗanda suna amfani da lokacin da akwai su. In akwai su arfaza su yi, kuma in babu su wannan lokacin sai ka iske sun yi tsada. Wani lokaci za a danganta su daga azumi, kuma ba laifin azumi ba ne.
Wannan na nunin kenan akwai buƙatar sake duba hanyoyin farfaɗo da noma kenan a nan Niger.
Wannan yana da kyau gwamnati ita kanta ta diba, ta tallafa wa manoman da irin waɗannan kayan da ya kamata na garin na zamani na noma, wanda za a zo da su a yi noma ya wadace ƙasa gaba ɗaya. Yanzu in ka ɗauka cikin 'yan shekarun ga biyu,
da ai in ka dauki kankana sai mun dauko ta daga waje mun shigo da ita Niger amma yanzu noman da ake wanda ake shagare mu duka noman mu ne nan gida muna da hilin noman salon cikin kasar mu Niger yanzu in ka dauki kamar lemu wannan agada sai suna noman lemu sosai agada to kuma banda lemun kin akwai itatuwa da dama wadanda ɗan aka mai da hankali gonsu za a iya samun su cikin wannan yankin agada cikin za a iya noma su da dama wanda za a zo da su cikin kasar mu mu muka noma su kuma a yi shi cinikin gida ne wanda za a saida shi kayan gida ne manoman da suka noma su amfana da shi kuma masu sayar su samu sauki
masu sauraro anan zamu da sai a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe zamu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su da kuma wakilan mu Hawwa Umar da Sulaiman Muni Barma sai kuma Julius Gresham da ta daidaita mana sauti ni Muhammad Hafiz Baballe sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu
to kai da Baballe ga kadan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kan turo mana ta email
zamu fara da sakon Alhaji Umar Forever Gashuwa da Adam wadanda suka ce mu dai fatan mu hukumar zabe a Najeriya ta INEC ta kwatanta adalci wajen sauya rumfunan zabe 375 wuri a jihar Katsina saboda matsalar tsaro sai kuma sakon Hamidu Kadalawa jihar Difa ta fatan na faɗi sunan daidai wanda yace salam VOA Hausa ina fatan kuna lafiya shugabannin kasashen Afirka da ke taro a kasar Amurka fatan mu shine Allah ya sa ya amfani talakawa zargin babban bankin Najeriya da yin sama da fa'in dala biliyan 171 bincike ne kawai zai tabbatar da gaskiya da ƙarshe muna fatan Allah ya bayyana gaskiya sako daga kawo mai ruwa Bajoga da comrade Adamu Abubakar Bajoga ci gaba da samun yawaitar matasa marasa aikin yi a kasashen mu na Afirka musamman a Najeriya hakan abin jimami ne da damuwa da fatan gwamnatoci da masu hannu da shuni za su himmatu sosai wajen ganin sun samu ma matasa ayyukan yi duba da ganin illolin da rashin aikin yi ke haifarwa ga matasan da ma ƙasa baki daya wannan sako ya fito ne daga Haruna Muhammad Katsina da Isan Baba Ali direban J5 garage Mando Kaduna a ƙarshe sai sakon malami Kura garin sarkin noma a jihar Yobe tare da Yakubu Mai Aski Badaraka da fatan na faɗi sunan daidai wadanda suka ce VOA Hausa hakika mun jinjina wa ƴan wasan ƙasar Morocco da ma shugaban ƙasar Sarki Muhammad na shida tabbas ya cancanci yabo a gurin al'ummar nahiyar Afirka baki daya fatan mu shine Allah ya ba su nasarar lashe wannan kofi amin
to ga sheka amma kar ka yi nisa don zaka karanto labaran duniya amma a takaice
So Ibrahim sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya jaddada muhimmancin kawancin da Amurka take son karfafawa da ƴan kasuwar kasashen Afirka yayin da shugabannin nahiyar suka fara taron koli a yau a nan Washington DC Shugaba Joe Biden na karbar bakuncin shugabannin kasashen Afirka sama da 40 yayin da Amurka ke kokarin yaukaka dangantaka tsakaninta da nahiyar bayan dare-dare da kasashen Afirka suka rika nunawa cikin ƴan shekarun bayan nan kan yadda Amurka take nuna rashin himma a manufofin da suka shafi nahiyar a yau talata Faransa ta kira wani taron ƙasa da ƙasa na masu ba da tallafi a wani yunkuri da zai yi mai da hankali wajen taimakawa Ukraine kan hare-haren da Rasha ke kaiwa kan ababen more rayuwar ƙasar taron ya hada da wakilan gwamnati kamfanoni da kuma hukumomin ba da agaji duk a wani yunkuri na ba da tallafin kuɗaɗe ga Ukraine da kayayyakin da take bukata kamar na wutar lantarki wannan taro na zuwa ne bayan alkawarin da shugabannin kasashe mafiya karfin tattalin arziki a duniya na G7 suka yi a wajen taron. China ta bada tabbacin cewa harin bom da bindiga da aka kai kan wani otel a Kabul babban birnin Afghanistan ya jikkata wasu 'yan kasar ta biyar. Tare kungiyar ISIS ko IS ta dauki alhakin harin wanda aka kai a ranar Litinin tana mai cewa reshen kungiyar da ke lardin Khorasan da ake kira ISIS-K ne kitsa harin wanda ya kaikaici 'yan kasar ta China da mambobin Taliban. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen China Wang Wenbin ya faɗa a wani taron manema labarai cewa hukumomin Beijing sun haɗu wato sun kaɗu matuƙa da wannan hari tare da Allah wadai da shi. Dakarun ƙasar Uganda sun ce sun kashe mayakan kungiyar 'yan ta'adda na ADF 11 yayin da suke kokarin shiga ƙasar ta yankin ƙasar Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo. Dakarun na Uganda sun ce sun kuma kama mayaka 8 daga cikinsu haɗe da makamansu.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri namu, sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Sannan idan Allah ya kai mu da dare, wato 9:30 agogon Najeriya da Niger, wanda ya daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin, da producer mu Julie Leather da kuma engineer mu Sidrak. Ni Ibrahim Salamu Sigarba ke muku fatan alheri. Wassalam.